وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد جماعة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkamu da saduwa a majalisi na 12 a cikin majalis din mu na tafsirin alqur'ani da muke yi a cikin watan ramadan a wannan masallaci na alqur'an a garin Kano Allah ya kara ma wannan gari tsari da kariya da albarka a yau 12 ga watan ramadan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam ta 1440 wadda ta yi daidai da ranar a 17 ga watan 5 shekara ta 2019 ta miladiya yau insha Allah zamu tashi a aya ta 115 ko na'am 115 walaqad ahidna na'am amma kafin nan bari mu amsa tambayoyi da aka rubuto na farko yace assalamu alaikum Allah ya kara wa malal imani amin yace tambaya ta dangane da fidda zakka da ka dunkule ka bawa mutum 10 da kuma ka bawa mutum 50 wanne ne yafi Allah ya saka da alheri abinda malamai suka yi nasi akai musamman dai malaman Shafi'iyya Imam Nawawi yayi nasi akan wannan a cikin Rawda shine kan cewa maqsudi na bada zakka shine wanda za a bashi zakka shi ma a bashi abinda zai iya mallakar zai iya zamantowa mai fitar da zakka a shekara mai zuwa wato gurgurdan nisabi ya kamata a ce an bashi to kaga wannan ya nuna adadin wanda za a bama ba lalle ya zama to masu yawa ba domin hanya ce wanda yake shi kansa wannan aka bashi shekara mai zuwa shi ma zai fitar da zakkar saboda haka sai ya zama to ana ƙara samun yawaitar waɗanda ake bama zakkar amma bayan ɗaukan lokaci to sai dai duba yawanci irin waɗannan hukunce-hukunce wanda wani nassi bai zo ba a kansu na shari'a illa malamai ne suka duba irin manufofi na shari'a a waɗanda suke gaba ɗaya manufofin gabaki ɗayan shari'ar da kuma manufofin ita kanta ibadar ta zakkar to wannan abu ne wanda yake da iya canzawa da yanayin zamani da yanayin wuri yanzu muka duba irin halin da al'umma take ciki na yawan mabukata yanzu abin da yafi yawaita wanda za a ba mu zakkar ba wai duban dunkulan abin da za a ba su ba domin duk abin da zai rage hararar yunwa da rashi abu ne wanda yake zai cimma manufa ta shari'a saboda haka a hali irin wannan ni a fahimta ta abin da yafi a yawaita wanda za a ba mu zakkar saboda ya zama to cewar tasirin ta ya daidaita ya yadu a cikin al'umma koda abin da za a bayar din kadan ne amma yafi bisa a dunkulo mai yawa ya zama to an bayar saura ba su samu ba yanzu kaga kamar inda annabi sallallahu alaihi wasallam ya yabi al-ash'ariyun mutanen abu musa al-ash'ari al'adarsu idan abin hannunsu ya ja baya su yan kabilar wanda suke zaune a unguwa guda sai a ce kowa ya kawo abin da yake cikin abin da ya mallaka a cikin rumbunsa da abin da yake ajiye da shi a cikin ɗakin girkinsa sai a kawo sai a shimfiɗa a fatar saniya katuwar fata duk sai a hada abincin sai a raba daidai kowa a bashi daidai abinda aka raba kaga mai yawa a rage masa mai kadan a kara masa mara shi ya samu sai da aka gaya ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya yabe su yace hum minni wa ana minhum suna daga gare ni nima ina daga gare su wato muna tare 100%. To kaga wannan kalma ce ta yabo daga annabi sallallahu alaihi wasallam wanda hanya ce ta wato ya zamanto an samu taimakekeniya da juna saboda haka duk da yake ruhin shari'a shine wannan na a yawaita wanda za su fitar da zakka a yawaita aghniya mawadata to amma a cikin hali da al'umma take fuskantar tsanani na rashi da yunwa da wahala to a yawaita waɗanda za a taimaka ma domin a biya musu bukatarsu ta gaggawa tunda yanzu ai emergency ne da yawa abu ne na emergency ana maganar abinda mutum zai ci a ranar ne ba ana maganar abinda mutum zai ajiye wanda zai fice zai kawar masa da sifar talaucin ba, dan wanda yake da abin wanda yake yana da shi amma bai ishe shi ba, shi ma an ce a bashi zakka. To yanzu waɗanda suke ba su da shi gabaki ɗaya, yawan nasu ya kai da su za a kaddamar akan waɗanda suke da shi amma bai ishe su ba. Na yana daga cikin tozarta amana gidajen gajiyayyu, an zo gwamnati ta kafa gidan gajiyayyu, haƙƙinta ne ta ciyar da su, haƙƙinta ne ta tufatar da su. Ga sauran ƙasashe za ka ga ga irin abinda ake ma ƙasashe wanda ba na musulmi ba, har da wajen shaƙatawa da dukkan abinda mutum yake buƙata, amma mu nan babu. To ina kuɗin? Sun sace. Na? Wata a canza ma wannan. Wato wai wannan kuma wata al'ada ta mu wajen zakka, sai ka ga mutum ya yi shekara 20 mutum ɗaya kawai ake bama, maimakon wannan shekarar maimakon ta rinka zagawa. Gaskiya ne wannan ya zamanto haka, to har ya zamanto al'ada, wanda aka saba ana bashi duk shekarar da ba a bashi ba, shi kenan sai wani abu ya shiga cikin zuciyarsa ya ce to ko wani abu ne ya faru tsakanin, sai ya ga ya tsiri wata adawa ta ba gaira ba dalili, saboda rashin fiqihu. Rashin fiqihu ne da kuma rashin kai zuciya nesa da yima da yaƙi da zuciya, yaƙi da hawa, kamata ya yi yaƙi da hawa a fahimci wannan. To sai dai wani lokaci sai an auna wani lokaci, wato kada wato a kawar da ɓarna shi ya fi alheri bisa a kawo gyara. Wani lokaci kawar da ɓarnar tana da muhimmanci, kar ka je ka sabbaba ma kanka adawa, musamman da ɗan uwa ne da kake yi, idan shekarar da baka yi masa ba kake ganin wani wanda ya fi cancanta, domin kana ganin maslaha. To ka amanta kuma da cewa dar'ul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih, indai wannan sifar tana nan tare da shi ta rashi din, to abin nan babu laifi ka bashi, a bashi din. Na'am. A wai 200 ne za ta yi maka, 200 ne za ta yi maka, ka fitar da zakka aƙalla nisabi miliyan 1 ne da 100,000, kaga aƙallan abinda za ka fitar da shi zakka wajen 27,000. To 27,000 ka ce za ka tattala 200,000, ai bai yi ma'ana ba wannan, mai 200 zai yi, ko 300 ma da za a ce a siyo maka abincin da za a ba mutane su ci, ai gara ma a siyo maka rabin abu da mudu biyu na shinkafa aƙalla ya dafa abincin da za a ci, wanda ba mutum ne kaɗai zai ci ba. Na'am. Sannan wannan ya ce Allah ya ƙara malam fahimtar gaskiya da bayyanata, amin. Malam, menene hukuncin yin addu'a da Hausa a cikin sujada? Wannan mun sha amsa wannan tambayar sau nawa kuma za a yi, kaje ka duba ka gani. Addu'a babinta, akwai babin addu'a, babi ne da za ka zaɓa abin da kake so. Saboda haka tunda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya baka zaɓi, kuma ba Allah bai ɗora ma rai abin da mu zai iya ba. Ba za a ce dan baka iya larabci ba za ka yi addu'a a cikin sallah ba. Sai ka yi addu'a ka daidai yadda ya sauka, amma in ka iya larabci za ka yi addu'a, kada ka je ka yi addu'a da wani yare wanda yake ba larabci ba, in har ka iya larabci. Sannan wannan ya ce da fatan Allah ya ƙara wa malam lafiya, amin. Kamar yadda ya gabata a kisar Annabi Musa da Fir'auna, mutanen da Fir'auna waɗanda ba su yi imani ba, shin an halakar da su tare da Fir'auna ne, ko kuwa an kyale su? Annabi Musa ya ci gaba da da'awa a gare su. Ai Fir'auna ba shi kadai aka halakar ba. Fa'atba'ahum fir'aunu wa junudahu faghashiyahum min al-yammi ma ghashiyahum. Abinda ya rufe su na teku ya rufe su. Ai ba Fir'auna kawai aka halakar ba, har da su. Duk wanda suka bi Fir'auna an halakar da su. Amma sauran waɗanda suka zauna a Misra ba su bi Fir'auna ba, sun zauna a Misra ba su fita tare da Annabi Musa ba, to dama shi Annabi Musa an aiko shi da shari'a ne ga Bani Isra'ila, ba gare su ba. Su kam wa'azin Annabi Musa a kansu na kiran su zuwa ga tauhidi yana nan. In sun yi tauhidi za su tsira wajen Allah, in ba su yi tauhidi ba, tunda an aiko musu annabi da saƙon tauhidi, to ba su da uzuri a wajen Allah. Amma bin shari'a ba dora musu ba domin shari'a an dora ma bani Isra'il ne wanda Allah ya ba su bayan ya tsirar da su daga Fir'auna sannan banu Isra'il waɗanda suka yi suna da taurin kai ga da'awar annabi Musa shin mutanen da suka yi imani da annabi Musa lokacin Fir'auna ne ko ko waɗansu al'umar ne daban waɗanda suka yi taurin kai ga da'awar annabi Musa bani Isra'il sune mutanen annabi Musa kuma sun yi imani da annabi Musa ya fitar da su daga kangin bautar Fir'auna wanda suka kangare ma annabi Musa daga farko ba bani Isra'il bane kibtawa ne mutanen Fir'aun akwai kibtawa akwai banu Isra'il kibtawa sune mutanen Fir'aun suka banu Isra'il bayan Allah ya tsirar da su daga annabi Musa ai daga Fir'auna suna fita daga cikin teku suka fara wannan taurin kan suka ga masu mutane suna bauta ma gumaka suka ce annabi Musa su ma ya sa musu gunki da za su bauta masa tun daga nan suka fara yin taurin kai ga annabi Musa wannan abu ne wanda yake a cikin bani Isra'il amma kamar yanda uslubin alqur'ani yake da adalcinsa ba dude suke ba laisu sawa'a akwai mutanen kirki akwai al'umma tsayayya masu tauhidi masu sallar dare masu umarni da kyakkyawa masu hani da mummuna masu imani da manzannin Allah saboda haka wannan ina ganin shine bayanin ina fata ta fahimta sannan yace Allah ya kara ma malam imani amin ina roƙon addu'ar malam da ta ƴan uwa musulmi akan bikina watan sallah Allah ya sa albarka Allah ya bani yadda zan yi amin amin Allah ya sa albarka Allah ya yassare maka Allah ya sa muku faɗo ku ta zamanto a cikin alkhairi da albarka sai kai amfani da waɗannan lokuta masu albarka kwanaki masu alfarma da yawaita addu'a domin samun tawfiki wajen aure yana daga cikin sa'adar dan adam yana daga cikin kwanciyar hankalinsa yana daga cikin abin da zai samu albarkar rayuwa insha Allah saboda haka ba abu ne da zaka yi take da shi ba abu ne wanda zaka dimantu cikin addu'a a cikin nafilinka a cikin zamanka a masallaci a cikin zamanka a majalisin karatu a tashinka da dare a lokacin bude bakinka a lokacin da duk kasan Allah yana karban addu'a lokacin kiran sallah tsakanin kiran sallah da ta da ikama kai kokari da addu'a kan Allah madaukakin sarki ya baka tawfiki ya sa haduwarku ta zamanto mai alheri mai albarka wa sallallahu ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in
a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wa laqad ahidna ila adam min qablu fa nasiya wa lam najid lahu azma إذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى وقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى فوسوس إليه قال يا آدم هل أدلك على شجرة لا يبلى فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وتفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وآدم ربه فغوى ثم اجتبى ربه فتاب عليه وهدى
نعم Allah ta'ala ya ce wa laqad ahidna ila adam haqiqa lalle wallahi mun dauki alqawari daga wato ga adam ya zuwa ga adam mun kulla alqawari ya zuwa gare shi wato mun yi masa wasiya da muka dauki alqawari a gare shi na kan cewar kada ya ci daga bishiya kuma kada ya bi iblis domin makiyinsa ne min qablu tun kafin irin wannan alqawari da muka dauka daga bani Isra'il wanda har aka samu samiri ya warware shi haka zalika su kansu bani Isra'il da annabi Musa ya tafi suka warware fanasiya, sai annabi Adam ya manta da wannan alƙawari, ya zamanto mai rudi wanda maƙiyinsa ne ya rude shi ya mantar da shi har ya fitar da shi daga cikin aljanna. Walam najid lahu azma, ba mu samu azama tare da shi ba, wato ba mu samu juriya ba da kuma ƙarfin zuciya. Al'azm shi ne kamar yadda Allah maɗaukakin sarki ya ambaci ulul azmi minar rusul, daga cikin manzanni akwai manzanni ma'abuta azama, wato masu ƙarfin zuciya wajen zartar da umarnin Allah da kuma juriya akan ɗaukan nauyin manzanci. Su ne annabawa guda biyar wanda Allah ya ambace su a suratul Ahzab da kuma a suratul Shura. Wa idh akhadna minan nabiyyina mithaqahum wa minka wa min Nuhin wa Ibrahim wa Musa wa Isa ibn Maryam wa akhadna minhum mithaqan ghalidha. Da kuma shara'a lakum min ad-dini ma wasa bihi Nuhan walladhi awhayna ilayka wa ma wasayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimu ad-dina wa la tatafarraqu fi. Tusubiya annabi Musa, annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine na karshe a zuwa, amma shine na farko a ambato a cikin suratul Ahzab. Shine na ƙarshe a zuwa a alƙawarin, amma shine na farko a wajen ambato. Wa idh akhadna minan nabiyyina mithaqahum wa minka, muka ɗauki alƙawari daga annabawa kuma daga gare ka, sannan da Nuhu da Ibrahim da Musa da Isa, sai da aka soma ambaton, sannan aka ambaci sauran ulul azmi minar rusul, annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da annabi Nuhu da annabi Ibrahim da annabi Musa da annabi Isa. Allah ya ce fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul, ka yi haƙuri kamar yadda ma'abuta juriya da ma'abuta dauriya daga cikin manzanni suka yi haƙuri. To su ne wanda ambatonsu ya zo. Waɗansu daga cikin malamai suna ƙara waɗansu annabawa, kamar suna ƙara annabi Isma'il da annabi Yaqub da waɗansu daga cikin annabawa, daga cikin annabawan Bani Isra'il. Amma wannan su ne wanda Alƙur'ani yake yin aya, Alƙur'ani take shaida ga cewa su ne ulul azmi din. To Allah ya ce ba mu sami azama tare da shi ba, shi ne saboda me? Saboda mantuwa. Mantuwa din nan sifa ce ta ɗan Adam. Har Ibn Abbas yana cewa ba a ce ma al-insanu insan ba illa li'annahu nasi, kaga ba a ce ma mutum ba saboda illa face saboda mantuwa. Ya zo a hadisin Abi Huraira a cikin Sunan Tirmidhi cewa yayin da Allah maɗaukakin sarki ya halicci annabi Adam, sai fitar masa da wato rayukan zurriyarsa ya bijirar da su gare shi, sai ya ga daga cikin zurriyar wani yana kyalli, wato kyallin haske yana shiki a goshinsa, sai ya tambayi Allah ya ce wane ne wannan daga cikin zurriyata, sai ya ce wannan shine Dawud, sunansa Dawud. Sai ya ce Allah shekara nawa ka bashi, ya ce shekara 60, ya ce to a ɗauki shekara 40 daga cikin shekaruna a ƙara masa. Sai aka ƙara masa, da ajalin annabi Adam ya zo, sai mala'ika ya zo zai ɗauki ransa, sai ce ai sauran shekara 40. Ya ce shekara 40 ba ka ɗauka ka ba ma cikin ba ka ba Dawud da cikin 'ya'yanka ba? Sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sai Adam ya manta, don haka zuriyarsa suka manta. Adamu ya yi jayayya, zuriyarsa suka yi jayayya, saboda ya yi jayayya da mala'ikan mutuwa. Ya ce ta yaya za ka zo ka ɗauki raina? To wannan mantuwa Allah maɗaukakin sarki yana riko da ita ga al'ummomi da suka gabata. Mu ne aka yace mana, tunda kamar yadda ya zo a cikin hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin amanar rasul, rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana, ya ubangijinmu kada ka rike mu da laifi idan muka yi mantuwa ko muka yi kuskure. A hadisi ya zo Allah maɗaukakin sarki ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam qad fa'altu, nayi. To mafhumin wannan ya nuna kan cewa wanda suke gabanin mu su ba ai haka ba, tunda mu ne aka yi ma wannan ni'ima, kar ka kama mu da laifi idan muka yi mantuwa ko muka yi kuskure. Shi yasa ma annabi sallallahu alaihi wasallam yace inna allaha tajawaza an ummati alkhata'a wan nisyana wa mastukrihu alayhi, Allah ya yafe ma al'umata abinda suka yi bisa kuskure da bisa mantuwa da kuma abin da aka tilasta su kansu. Wannan duk da cewar akwai waɗansu ayyuka waɗanda suke ko an manta amma Allah ya sanya ruko a kai ba don komai ba don sai don saboda alfarmarsu, kamar kisan kai. Idan mutum ya yi kisan kai bisa kuskure, babu laifi na kisan kai a kansa, amma kuma an ce masa ya yi kafara, kuma aka kirawo kafaran nan taubatan minallah. ومن قتل مؤمنا خطا فتحرير رقبه مؤمنه وديه مسلمه الى اهله اكتي فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبه من الله وكان الله عليما حكيما وند بي سامي ان تد زي كفاره ت ان تباو كو بيوا وند بي سامو با كما يعزمي وتا بيو اجيري توبه من الله توبه daga Allah tare da cewa kuskure yi amma menene kuskurensa saboda alfarmar rai da ya wajaba mutum ya isa matuƙa wajen tsare kansa daga dukkan sababi da zai zamanto shine ya kai ya zuwa ga kisan kai ko bisa kuskure ko bisa mantuwa ko yaya saboda alfarmar rai. To shi yasa aka sa koda kuskure yayi, koda bisa mantuwa ne, koda bisa rashin nufi yayi, sai aka rubuta masa kafara saboda toshe hanyar zubar da jini da tsare rayuka na al'umma. Na'am. To Allah ta'ala yace wa idh qulna lil mala'ika, to wannan shine farkon kissar nan, wato yayin da Allah yace wa qur rabbi zidni ilma, kuma kace ubangiji na ka kare ni a ilimi, to har ma an dauka ya fada gashi nan ana kara masa a cikin ilimi, shine Allah ya kawo masa kissar annabi Adam da yanda shi ma ya kasance wajen wato riko da alƙawari, domin ya zamanto a cikin kissar an samu izina da darasi na muhimmancin riƙe alƙawarin Allah da aka alƙawarin da bayi suka kulla tare da Allah. Allah madaukakin sarki yace wa idh qulna lil mala'ikati isjudu li adam, ka ambata ya rasulullah, yayin da muka ce ma mala'iku ku yi sujada ga Adam, ko kuma wa furkatina, wato ana tunatar da shi wannan kissar, yayin da muka ce ma mala'iku ku yi sujada ga Adam, Allah nan ya faɗa saboda ya kawo da damirul jam'i lita'abi, dan girmama kai, ku yi sujada ga Adam, fasajadu, sai suka yi sujada, illa iblisa aba, sai kawai iblis aba, shi yaki, wato yaki yi sujada saboda ne, saboda girman kai da hasada, girman kai da hasada. A ra'aytaka hadha alladhi karramta alayya لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحسنكن ذريته إلا لأحسنكن ذريته إلا قليلا. كاجا حسدتي قال أنا خير منه نيني لفيش الخير. أسجد لمن خلقت طينا زين يسجد جوند كعلى تشيش دجا يومه دوونا يا نونا إبليس يا يجر من كي كما يا يحسد جاء النبى آدم يتي هونا وند كفيفي تاشا كينا in ka jinkirta ni har ranar alkiyama zan halakar da zuriyarsa gabaki ɗaya sai kaɗan. Saboda haka wato hasada ce ta sanya iblis ya ƙi yin sujada, ya ƙi bin umarnin Allah jalla wa ala. Fa qulna ya Adam, to saboda wannan ƙin da ya yi, wannan fa'in littafri kamar a bisa wannan sakamakon ƙin sujada ga annabi Adam da ya yi, sai muka ce ya Adam, Allah ya kira shi ya ce ya kai Adam, inna hadha aduwwun laka wa li zawjik, wannan dinnan, wannan da kake gani, wannan wulakantaccen aduwwun laka, maƙiyi ne a gare ka, wa li zawjika kuma maƙiyi ne ga matarka, fala yukhrijannakuma min aljannati fatashqa, dan haka kada ku kuskure fitar da ku daga cikin, kada ya kuskure fitar da ku daga cikin aljanna sai ka wahala. Saboda a cikin wannan Allah madaukakin sarki ya ambata ma annabi Adam cewar cewa iblis makiyinsa ne kuma makiyin matarsa. A cikin suratul kahf yace adawar ba kawai ga Adam da matarsa bace, hadda zurriyarsa. Wa qulna lil mala'ikati isjudu li adam fasajadu illa iblis qala azdil man khalaqta tina, qala a cikin suratul kahf yace afatattakhidunahu wa dhurriyyatahu awliya'a min duni wa hum lakum adu, za ku dauke shi da shi da zurriyarsa su zamanto waliyai alhali su makiya ne magauta ne a gare ku ai ku bani adam ku bani adam iblis da zurriyarsa makiya ne a gare ku to babu wanda yake adawa babu wanda yake fita daga sifar adawa ta iblis illa waɗanda suka illa waɗanda ba su imani ba inna ja'alna shayatin awliya lilladina la yu'minun mun sanya shaydanu su zamanto waliyai ga waɗanda ba sa imani saboda haka waɗanda ba sa imani sune suke kulla adawa sune suke kulla wilaya da shaydan ba sa adawa da shi inna bayan kuma Allah madaukakin sarki kamar yanda ya ga ma annabi adam haka ya ga manti haka ya ga mana yace ya ayyuhan nasu inna shayta ya ayyuhan nasu a cikin suratul fatir inna wa'adallahi haqqun fala taghurrannakum alhayatu ad-dunya wala yaghurrannakum billahi al-ghurur inna shaytana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa shaytan makiyi ne a gare ku dan ka kurke shi makiyi wannan umarni ne na Allah dan haka babu wanda zai dauki shaytan ya zamanto dallelansa abu wato amintacce a gare shi illa wanda bai yi imani ba walladina kafaru awliya'uhum at-taghut kafirai waliyinsu shine at-taghut shine shaytan to na farko kenan Allah ya tabbatar ma da annabi Adam adawar annabi adawar shaydan gare shi da kuma ga matarsa na biyu yace masa fala yukhrijannakuma min aljanna kada ya kuskure ya fitar da ku kaga umarnin ai ga shaydan ake cewa aikin shaydan ne ake hana shi ake hana Adam kada ku kada ya kuskure ya fitar da ku to annabi Adam yana da iko ne akan shaydan aikin shaydan ne amma ake ce ma annabi Adam kada ku kuskura ya fitar da ku kada yayi to me ake nufi kada shaydan ya fitar da ku yawa kada ku bi kada ku tasirantu da shi har ya fitar da ku kada ku tasirantu da shi har ya fitar da ku daga cikin aljanna wannan mubalaga ne wajen hana su duk wata hanya da zai iya fitar da ku kada ku bashi hanyar da zai fitar da ku saboda haka shi kamar a ce masa wato kada shaydan ya fitar da ku kada ku kuskura shaydan ya fitar da ku wato kada ku bar wata hanya da zai fitar da ku ba shaydan nan ake hanawa ba ku ake hanawa da ku bashi wata hanya da zai fitar da ku daga aljanna wannan mubalaga ne na nuna cewar wajibi ne gare ku wato ku yi dukkan taka tsantsan ku yi dukkan azama da dauriya da ƙarfin hali na kan ku ba mu shaydan wata hanya da zai zo ya talala wato ya zama da ku ya fitar da ku daga cikin aljanna to shi yasa ma mu ma zuriya zuriyar bani adam Allah ya gaya mana yace inna shaytana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa shaydan maki ne a gare ku ku rike shi maki cewar babu wani abu na sassauci wajen mu'amala tare da shaydan na uku shine yace masa fatashqa sakamakon da zai same ka idan kuka fita idan ya fitar da ku daga cikin aljanna zaka sha wahala ba a ce za ku sha wahala ba da shi da matarsa ko da zuriya aka ce fatashqa kai adam domin a nuna cewar shine zai zamanto idan matarsa ta sha wahala shine sababi kuma shan wahalar matarsa shan wahalar sa ne saboda haka idan matarsa ta wahala ainihin mai wahala shine daga wannan ne malamai suka dauki cewa wajibi ne miji ya dauki nauyin matarsa ya ciyar da matarsa kada ta tozarta kada ta tozarta sai aka domin an rataya wahalar akansa ba ita ba saboda ita ko ta sha wahala shine zai sha wahala wato nauyin akansa yake dan haka ciyarwa da tufatarwa da wajen zama da magani da kayan kwalliya wanda za ta cuci in bai mata ba duk suna kan namiji ko tana aiki ko tana aiki nata nata ne naka nata ne nata nata ne amma naka naku ne komai kudinta kuwa ko ta fika albashi ko ta fika albashi in kuma kace sai an raba ta dauki wannan nauyi to za ka hadda wulakanci dan ka bar kawama in ka bar kawama to da ka sai aka dora ma a wannan ayar Imamul Qurtubi yayi tsawon bayani akan wannan asalin na wajibcin nafaka akan miji. Saboda haka abinda maza suke tsallakewa suke barin matansu, saba ma Allah ne, jarima ce. Shi yasa idan miji yayi tafiya ya bar matarsa bai bar mata abinda za ta ci ba, idan an san inda yake a alkali, in matar ta kai kara alkali zai yi masa umarni ya turo mata da abinda za ta ci. Idan bai turo mata da abinda za a ci ba, in an san yana da kadara, in gida ne da shi, sai a sayar da gidan, a sama mata gidan haya, a rinka bata kudin abinci da biki. Ko yana da mota, sai a sayar da motar, ko ta kadara a sayar a rinka bashi. Idan kuma ba shi da kadara, ba shi da inda zai ci, ana da wanda zai biya bashi, zai iya bashi, sai alkali ya sa a rinka bashi ana rubutawa, duk ran da ya dawo a bi shi ya biya, in bai biya ba a daure shi. Yawa, to wannan idan kuma fa ita tana da shi, amma shi yana cikin wahala, in tana da shi yana cikin wahala, to sai za ta iya taimaka mata, bal za ta iya wajen zakka shi ya kamata ma ta kaddamar, sai ta bashi zakkarta, duk da yake za ta dawo ta ci daga cikin zakkar. Amma wannan an halarta mata, ta ci ne ta fuskar daukan haƙƙi na wajibi a kanta. Wata ran Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cikin gida, sai aka yi masa iso, sai ya ce wane ne, sai aka ce Zainab ce, sai ya ce ayyu zayani, wacce ce daga cikin zainabobin, sai aka ce imra'atu bin mas'ud, matar Abdullahi bin Mas'ud. Saboda haka babu laifi ka kira mace da sunan mijinta, amma ba ka ce yarsa ba, dan su abinda yasa aka hana Larabawa su suna cewa fulan bintu fulan, wance yar wani, ba za ka ce wance yar mijinta ba, amma dan ka ce wance matar wani, ko ka hada sunan tare da nufin kan cewa matar wani ce, babu wani abu. Gashi Annabi sallallahu alaihi wasallam ya arrafar da ita, an arrafa masa Zainab da cewa matar Ibn Mas'ud, ko bai inkari ba. Sai ta tambaye shi, tace ya Rasulullah, Ibn Mas'ud dan abin da yake da shi ba yawa, qalilu dhatil yad, ba shi da wadata, ni kuma gashi ina da dukiya, idan na fitar da zakka zan iya bashi? Sai ce hiya sadaqatun wasila, sadaka ce da sada zumunci. Saboda haka irin wannan, in tana da shi sai ta taimaka masa, amma ba dole bane, in tace ba za ta taimaka masa ba, sai ya je yayi kodago, ya sha wahala, yayi aikin labura, ya samu ya ciyar da su, sai yayi ya so da daddare. Idan yazo kuma duk abin da ya faru tsakanin su na cewa ya kasa, wannan ba yadda zai yi, ai ran ma ai dole ne, wannan Allah ne, wato haƙƙinsu ne. Kuma a cikin nafaka har da magani, duk da yake waɗansu malaman malikiya suna cewa wato banda magani, bal har da magani, a bisa abin da yake sahihin magana na wato al-fuqaha din malikiya. Amma kana zaune da mace ba ta da lafiya, sai ka tura ta gidansu, iyayenta su za su je su kula da yin mata da kudin asibitinta da maganinta, wannan ai ba daidai bane. Ka dauke ta lafiyayya, ta zo gidanka ta samu larura, kuma sai ka ce ta koma wajen iyayenta su ne za su yi mata magani? Ai babu adalci a cikin wannan, ba rahama, bai dace da adalcin musulunci ba. To sannan fuska ta biyu na wajen fatashqa, za ka sha wahala. Ash-shaqawa inda ake nufi a nan wajen, kamar yadda muka ambata ma anzalna alayka alqur'ana litashqa, ba mu saukar da alqur'ani a gare ka ba dan ka shiga cikin wahala mai tsanani wanda za ka sa maka rashin sukuni. To ita ce irin wannan wanda ake faɗa, ba shaqawa ta shiga wuta ba, domin shaqawa tana zuwa da ma'anar shiga wuta, saboda duk wanda ya shiga wuta yana cikin wannan hali mulazimi. Wa amma alladhina shaqu fa fi an-nari khalidina fiha ma damat as-samawati wal ard illa ma sha'a Allah lahum fiha zafirun wa shahir. Amma wannan shaqawar da ake nufi wahala ta tsanani na rayuwa sabanin yanda yake a cikin aljanna. Menene wahalar? In dai ka fito daga cikin aljanna, in shaytan ya fito da ku daga cikin aljanna, to yanzu abincinka sai ka yi noma, idan ka yi noma sai ka yi girbi, idan kai girbi sai kai nika, idan kai nika sai kai hada wuta sai kai dahuwa, idan zaka bukaci bayan gida sai ka je ka nemi inda zaka rufe shi, idan zaka nemi ruwa sai ka je ka janyo ko daga teku, daga kogi, ko daga rijiya, ko kuma sai ka je ka kafa water works, kai shekara da shekaru kana hada ruwan water works kafin ka bude famfo ya fito, duk wahala ne wanda duk a cikin aljanna babu wannan. To shine a wajihin fatashqa zaka sha wahala. Shi Annabi sallallahu alaihi wasallam yace sunayen da suka fi kowanne gaskiya sune al-harith wal hamma, wato al-harith mai noma. To wahalalle kenan, saboda kullun cikin wahala yake haka kanta. To wannan sifa ce abinda yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam yace sunan da yafi kowanne gaskiya dan sifar dan adam. Dan adam a cikin wahala yake. Laqad khalaqnal insana fi kabad, mun halicci dan adam a cikin gogayyar wahala. To shine fatashqa, duk wannan sakamakon fitowa daga cikin aljanna. Wanda wane ne sababin? Iblis. Babu abinda Iblis zai shirya maka wanda zai zamanto alheri gare ka. Babu wani abu wanda Iblis zai iza kaka yi shi wanda zai zamanto alheri a gare ka. To wannan babban darasi ne a gare mu. Saboda haka duk wanda suke hada bauta da waliyan Iblis, bokaye da masu zuwa wajen yan tsafi, to ƙarshen al'amarinsu wahala za su sha a duniya da kuma hasara a lahira. In sun samu biyan bukata na dan wani lokaci, ko suna neman mulki sun je sun musu surkulle, sun je sun yi musu sihiri don su samu mulki, a yi mutane rufa ido su zo su samu mulki da duk irin abin da suka yi musu, to wannan mulkin bala'i zai zamanto musu, wannan mulkin wahala zai zamanto musu, domin babu yadda za a yi shaitan ya shirya maka alheri. Duk abin da shaitan ya shirya ma dan adam halaka ne, saboda adawarsa ga dan adam adawa ce gadadda tabbatatta da ba shi da wani abu da yake gabansa in banda wannan adawa, dan ita fa yake rayuwa. Iblis yana dayuwa ne innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabi sa'ir, abinda yasa yake rayuwa kawai dan ya ja mutane su shiga wuta tare, abinda fa kawai Iblis yake fa kenan, ba ginawa yake ba, ba gina duniya yake ba, ba wani abu yake yi ba a nan duniyar, aikinsa kawai ya janyo mutane su shiga wuta tare, shine kadai abinda yake yi. Saboda haka wannan wa'azi ne a gare mu kan mubarranta daga shaitan. Kuma abinda surar nan ta faɗa farkonta, ma anzalna alayka alqur'ana litashqa, ba mu saukan maka da alqur'ani ba dan ka sha wahala, ya nuna mana hanyar mu ta tsira daga wahalar Iblis ita ce alqur'ani. Illa tadhkiratan liman yakhsha, alqur'ani shine zai tsamo mu daga kaidin shaitan, shine zai raba mu da shaitan. Shi yasa kuma baya son mu rike shi, shi yasa baya son mu rike alqur'ani, yake sanya mu ji nauyi wajen tilawarsa ko da ka haddace shi. Ya gwammace ya sanya kai ta jijjiga ka kai bacci, kar ka tashi kai sallah da shi, kar ka tashi ya zamanto kana da hizbi, kana da wurdi na karatun alqur'ani ya shagaltar da kai, amma sai ka zauna ka rike WhatsApp, kai ta shiga social media da Facebook, kai awa ɗaya bayan sallar asuba, bayan minti 15 ba zai kyale ka zo kai ba dan ka karanta hizbi ɗaya. To abinda zai sanya ka ka tsira daga shakawar wanda yake shine alqur'ani, dan sharrin Iblis shi kansa ya raba ka da shi dan ya tabbatar sai ka samu shakawa. Allah ya tsare mu daga sharrinsa. To sannan Allah ya ce inna laka alla tajua fiha wa la ta'ara, kai lallai a gare ka, wato ya tabbata a gare ka cewar ba za ka yi yunwa a cikinta ba, ita aljanna, wa la ta'ara, ba za ka yi tsiraici ba, ba za ka tsiraita ba. وَأَنَّكَ لَا تَضْمَأُ فِيهَا وَلَا تَضْحَى, ko a qira'an nafi'u wa innaka la tadma'u fiha wa la tadha, kuma da cewar lalle kai ba za ka yi kishi a cikin, ba za ka yi kishi a cikinta ba, ba za ka ji zafin rana ba. Tadha dhaha yadha kamar sa'a yas'a, ko dhahiya yadha kamar radiya yarda, ma'anarsu shine mutum ya bijirar da kansa a lokacin walaha. Walaha shine farkon zafin rana, dan idan rana ta keto sanyi gare ta, to har sai lokacin walaha irin wajen 11 din nan, lokacin ta fara zafi, shine wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa salatul awabin hina tarmudul kifan, sallar masu komawa ga Allah wato sallar walaha shine lokacin da dan taguwa yake tashi daga cikin wato a hantsi yana neman inuwa ya shiga zafin rairayi ya so masamun sa to a lokacin zai tashi amma da safe yana kwanciyarsa ko da rana ta fito yana nan a wajen to sai idan ya so mujin rana to sai ya tashi neman inuwa to wannan shine lokacin walaha shi aka fi so ai sallar walaha a wannan lokaci to shi wala tabha ba za ka samu zafin rana ba wannan ni'imar aljanna kenan to annabi adam ya ji yunwa ballantana a ce inna laka an la tajua fiha ana halittar sa aka sashi a aljanna saboda haka ina ya san yunwa amma Allah ya ce ba za ka ji yunwa ba to amma kam na'am in ya zo duniyar to bai zo ba ya za a iya santa ya za a yi wani wasu ai an yi wasu wasu ne ya za a iya san yunwa bai santa ba amma Allah ya ce masa ba za ka ji ta ba ba za ka yi kishirwa ba bayan bai san su ba kar mu manta wa allama adam al asma'a kullaha Allah ya koya masa sunan komai kowane abu Allah ya sanar da shi hakikarsa saboda haka bai ji yunwa ba amma ya santa a kwakwalwarsa shine abinda ake ce ma wato abin nan ya santa fi dhihin la fil kharij abinda ka sani a cikin san hakikanin sa a zuciyarka duk da yake baka ganshi ba yanzu alal misali ita kanta lantarki kaga baka taba lantarki kana suranta shi ne amma baka sai dai kaga tasirin sa amma baka taba gani ya yake ba fil kharij amma ka san shi saboda ka san hakikan sa kana ganin tasirin sa to Allah ya sanar da annabi Adam komai shi yasa daga ciki duk da bai taba jin yunwa ba ya sanar da shi ne yayin yunwa saboda haka ya san ba abun so bane haka zalika ya sanar da shi ne yayin kishi ya sanar da shi ne yayin zafin rana ya sanar da shi ne yayin tsiraici to kuma a cikin wannan akwai wata hikima ta alqur'ani wato yanda aka hada yunwa da tsiraici ba za ka yi yunwa ba kuma ba za ka yi tsiraici ba ai kamata a ce yunwa an hada ta da kishirwa ko ba za ka yi yunwa ba ba za ka yi kishi ba ba za ka yi tsiraici ba ba za ka sha rana ba tunda shan rana inda kana da tufafi ai kaga shan rana ba zai same ka ba amma sai Allah ya akata saboda wata hikima ta balaga da gwaninta ta alqur'ani ita yunwa wato a wofintar baɗini ce ciki ba komai sai kai yunwa tsiraici kuma wofintar zahiri ne zahirinka ba komai wato ba za ka yi rashi ba rashi na baɗini da rashi na zahiri rashi na baɗini shine na abinda za ka ci a cikin cikinka rashi na zahiri abinda zai rufe maka al'aurarka ba za ka rasa wannan ba haka zalika shi kuma wa annaka la tazma'u fiha ba za ka yi kishi ba kishi ita kuma harara ce zafi ne na baɗini na ciki dan in mutum yana kishirwa ji yake kamar ana tafasa shi a cikin zuciyarsa a cikin cikinsa so yake sanya wani abu wanda zai sanyaya shi to shi kuma jin harara ce ta zahiri saboda haka sai aka hada su saboda wata munasaba wanda ba za ka riske ta ba sai ka yi zurfin tunani to alqur'ani haka yake abin da yake zahiri ba zai ba lalle ya kawo maka shi ba sai ya kawo maka shi da sura da sai ka tsaya ka yi tunani anan wato Sheikh Al-Amin Shinqiti da Ibn Ashur sun yi abin nan bayani na balaga mai zurfi da irin kissa da ta faru tsakanin Saifuddaula da kuma al-mutanabbi a wajen kasida da Abu Tammam a cikin kasidar da ya masa da yanda a fuskar balagar da shi Saifuddaula ya so ya gyara wanda wannan ayar shahidi ne akan cewar abinda shi Abu Tammam ya faɗa shine daidai to wannan yana daga cikin balagar alqur'ani to Allah madaukakin sarki ya gaya ma annabi Adam wannan domin ya kwadaitar da shi akan ya tsare ni'imar da Allah ya masa na sanya shi a cikin aljanna da kuma ya nuna masa kan cewar Iblis shine zai raba shi da wannan ni'ima shine sanadiyar raba shi da wannan ni'ima duk wata ni'ima wanda zai zamanto sanadiyar raba ka da wannan ni'imar iblis ne, shaitan ne. To Allah ya ce fa waswasa ilaihi shaitan, sai shaitan nan sai aka ambace shi da sifarsa shaitan, da ma'anar wanda aka nisanta shi daga rahamar Allah, daga dukkan alkhairi, daga shaitana ne wanda aka nisanta shi daga dukkan wani alheri. Babu wani alheri tare da iblis ko mai kankantarsa. Shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam randa ma ya faɗi gaskiya bai tsaya akan cewa yayi gaskiya ka gaskata shi ba, sai da yace wa huwa kazu, da ya koya ma Abu Huraira ayatul kursi, da ya koya masa yace idan ka zo kwanciya ka karanta ayatul kursi ba za ka gushe ba, kana da mai gadi daga Allah, shaitan ba zai kusance ka ba. Da yaje ya gaya ma Annabi sallallahu alaihi wasallam, Annabi ya tambaye shi sallallahu alaihi wasallam, yaya furzunan ka me yayi jiya? Ya gaya masa yace to ya gaya masa gaskiya amma babban makaryaci, babu alheri tare da shi. Shi ma me yasa ya faɗi gaskiya? Saboda Abu Huraira ya ce wallahi sai ya kai shi wajen Annabi, to duniya ta tashi ya fi masa sauki bisa ce a kai shi gaban Annabi sallallahu alaihi wasallam. Allah ya ce fa waswasa ilaihi shaytan, sai shaytan yayi masa waswasi, yayi waswasi zuwa gare shi, zuwa ga Annabi Adam. Wato waswasin maksudin sai ya sadar da shi ga Annabi Adam. Alwaswas ma'anarsa shine magana a asirce, wato ana ce ma rada waswasi, haka dalika ana ce ma karar zinari, karar kudi ana ce masa waswasi, saboda a boye ake yi. Ka san kudi, in kana da kudi ba za ka rinka jijjiga su ba dan a sani, a hankali za ka yi dan kar a san kana da ko ba haka ba, to shine waswasi. Shine waswasi ko ba haka malam Abubakar, ba za ka so a rinka jin abin nan, abin da yake cikin aljihun ba. To haka shaitan yayi masa, wato ya sadar da magana gare shi kawai yanda wani ma bai sani ba, kar wani ya sani. Wannan an kori iblis daga cikin aljanna da ya kima Annabi Adam sujada, kuma Annabi Adam yana cikin aljanna, to ya iblis ya dawo har yayi masa waswasi, shine tambayar da zaka yi ko? To anan malamai, waɗansu malamai masu tafsiri suna kawo kissa ta Isra'iliyat, cewa wai iblis ya shiga cikin macijiya, macijiyar sai ta shigar da shi aljanna, sai ya samu ya yi ma Annabi Adam waswasi. Wannan Isra'iliyat ne, bai halatta a ambaci wannan ba ma, sai dai dan kawai a ƙaryata. Babu wani abu da ya zo na wannan kissar, abu ne da kirista suke faɗa. Za ka ga har suna zane na Annabi Adam da Hawwa, ga macijiya ta zo a jikin bishiya, wai iblis ne a cikin macijiyar ya zo ya gaya musu, wai tun daga nan shine aka sanya adawa tsakanin macijiya da ɗan Adam. Ko ina ɗan Adam ya ga macijiya sai ya kashe ta, ko ina macijiya ta ga ɗan Adam sai ta sare shi. Wannan duk Isra'iliyat ne, ba shi da asali. Shi waswasin shaitan, kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗa, shaitan yana sanya bututunsa a cikin zuciyar ɗan Adam, a cikin zuciyarsa, wanda da haka zai raɗa masa, zai zanta masa abin da yake so yayi. Idan ya ambaci Allah sai ya likimo ya kwanta, daga ya manta sai ya ɗago. Haka shaitan yake, haka an to wannan waswasin ai ko bai shiga aljanna ba, tunda Allah ya bashi tasiri akan shiga cikin zuciyar ɗan Adam. Saboda haka yanda ya shiga cikin aljanna, bai shiga cikin aljanna ba, Allah ya ambata mana yayi mana waswasi. Ya aka yayi mana waswasi? Akwai hadisai wanda sun ambata, ma iya fassara shi da wannan, ko kuma ma mu fassara shi da kan cewar wannan abu ne wanda hakikanin yanda ya faru Allah ya bar mu kansa sani. Allah bai gaya mana ba, domin babu wata fa'ida akan sanin ya aka yi iblis yayi masa wannan waswasi. A suratul a'raf Allah ya ce fa waswasa lahum ash-shaytan liyubdiya lahuma ma wuriya anhuma min sawatihima. Iblis ya yi musu susu biyu waswasi, wato da shi Annabi Adam da Hawwa, amma anan sai ya ce shi Adam ya yi ma waswasi, amma a cikin can sai ya ce ya yi musu susu biyu. Waswasin nan duk su biyun ya yi ma, amma waswasin da ya yi ya fare ma Annabi Adam, domin shi ne jagaba, shi ne shugaba, kuma shi aka yi ma umarnin, ita Hawwa mai bi ce matarsa. Kuma a cikin wannan akwai tsarkake, akwai ƙaryata wato abubuwan da Isra'iliyat suke ambato na danganta wato na danganta sharri da aibi ga mace cewa mace ita ce sanadiyar batan dan adam tunda an ce su a cikin labaransu yan ahlul kitab musamman kirista suna nuna kan cewar ita ta yaudari annabi adam ita ce iblis ya same ta saboda ita kuma ta ja annabi adam amma haga annan sai Allah ya nuna kan cewa waswasin ga shi adam aka yi ma a can kuma yace ga su biyun ne shi yasa duk su biyun suka zamanto sun yi tarayya a cikin sabar shi yasa da suka tashi tuba suka yi tuban su biyu ربنا ظلم قال ربنا ظلمنا انفسنا su biyun suka ce ya ubangijinmu mun cuci kawo kanmu to me iblis qala ya adam sai yace masa wannan shine tafsirin waswasin wato waswasin zance yayi masa magana yayi masa hal adulluka ala shajaratil khuld hal adulluka ala shajaratil khuld shin bana nuna maka bishiyar dawama ba bishiyar da in ka ci daga cikin ta zaka dawama ba zaka mutu ba daga nan ne malamai suka dauki kan cewar san dawama da kin mutuwa abu ne wanda yake da sashi a cikin dabi'ar dan adam yasa Aisha radiyallahu anha da taji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda yaso haduwa da Allah Allah zai so haduwa da shi wanda baya son haduwa da Allah Allah ba zai so haduwa da shi ba yace ya rasulullah wai zai so haduwa da Allah wai zai so mutuwa ba wanda yake son mutuwa ko ba za a hadu da Allah ba sai an mutu ko ba haka ba to kuma gashi Allah yace duk wanda baya son haduwa da Allah Allah baya son haduwa da shi sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace mata a ba haka ake nufi ba mumini idan yayi tunanin haduwa da Allah sai ya tuna abin da ke tare da Allah na ni'ima da rahama da yardar Allah sai ya shauƙin haduwa da Allah kafiri ko in ya tuna cewa ba shi da komai a wajen Allah ya tuna abin da ke cikin haduwarsa da Allah to wannan sai ya tuna azabar Allah da fushin Allah sai ya ji baya son haduwa da Allah Allah ma ba zai so haduwa da shi ba to ash-shahid anan an iblis yazo ma annabi adam ta abin da ya san cewa Allah ya dafa a cikin asalin fitrarsa na san dawama na san dawama yace bana nuna maka bishiyar dawama ba wa mulkin la yabla da kuma mulki wanda baya karewa baya karewa babu zancen second yanzu first time ya kare second time ya kare ka san babban tashin hankalin mai mulki yanzu a cikin tsarin demokradiya cewa ya cika shekara hudu zai fita daga gidan gwamnati mulkin ya kare to shi yasa nan sai yace masa mulki da ba zai kare ba saboda abu ne wanda yake dan adam ba abin da yake so irin wannan ni'ima wadda take ba za ta yanke ba a cikin suratul a'raf sai da ya rantse musu wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin ya rantse musu yace ni wallahi ina daga cikin masu nasiha gare ku wato ba ma mai yin nasiha ba duk wani wanda zaka suranta zai maka nasiha to ni cikin su nake shi yasa annabi adam ba zai taba daukan wani zai rantsa da Allah ba a bisa ƙarya saboda haka sai ya gaskata shi kuma alamar ƙaryarsa da annabi adam ya ci bishiyar ya dawama bai dawama ba in ma da akwai ta a cikin aljanna iblis ƙarya yayi masa ba ita ya nuna masa ba in ma da akwai ta domin da ya ci bai dawama ba saboda haka in ma dai babu ita yayi masa ƙarya yace zai nuna masa ita wa in ma kuma akwai ta amma ya nuna masa wadda ba ita bace duk domin me domin isa matuƙa wajen adawa gare shi Allah yace fa akala minha sai suka ci daga wannan bishiyar su biyu da shi da matarsa da shi da Hawwa فبدت لهما سوءاتهما sai tsiraicin su ya bayyana a gare su da ko Allah ya musu sutura ya ce wa annaka innaka inna laka Allah tajua fiha wala ta'ara ba za ka yi tsiraici ba menene wani irin sifa ne Allah ya lullube su da shi wanda da suka ci bishiyar sai ta waye sai ta kwaye ya zamanto suna ganin al'aurarsu suna ganin tsiraicin su wato abin da yake bata musu a sau'a abin da ganin sa yake baci dan haka koyaushe mutum kokari yake ya rufe shi menene wannan tifar wadanda suka sai isra'iliyat alqur'ani bai faɗa ba domin babu wani alaka a cikin wannan wadanda su ce wai haske ne Allah ya sanya musu shine tifar ta su wanda wannan hasken ya sanya ba za a ga al'aurarsu ba wadanda kuma suka ce kamar farce ne wanda ya rufe musu wato al'aurarsu wanda idan da ya budu sai aka ga al'aura, wato kamar yanda farce yake rufe tsoka da nama da jini in ya kwaye. Yanzu idan farcen mutum ya zamanto ya kwaye yaya kasan yake mummuna babu kyau, amma har ya warke a haka yanda za ka ga ya zamanto aibatacce. To duk wannan Isra'iliyat ne, Allah ne ya san hakikanin irin tufar da ya ba mu Adam da Hawwa, wanda da suka ci daga wannan biciyar sai ya zamanto ta kwaye gare su. فبدت لهما سوءاتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنه. Sai suka kama wato labta ganyen suka fara labta ganyen aljanna a kansu domin su rufe al'aurarsu. Min waraqil yakhsifani alayhima, suna labtawa al-khasfu, wato kamar yanda baduku yake daukan fata ya dora akan wata ya dinke, to haka suka rinka yi. Wa asa adamu rabbahu faghawa, annabi adam ya saba ma ubangijinsa ya karkace hanyar daidai. Thumma jitabahu rabbuhu, sannan ubangijinsa ya zabe shi. Fataba alayhi, ya karbi tubansa. Wahada, ya shiryar da shi. Akwai masail anan. Matsala ta farko, wannan ayar asali ce akan rufe al'aura. Rufe al'aura wajibi ne a tabi'a, kuma wajibi ne a shari'a. A shari'a wajibi ne a cikin sallah, wajibi ne a wajen sallah. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace ka tsare al'aurarka sai dai daga matarka ko wanda hannunka ya mallaka a gare ka. Ya nuna kan cewar matar mutum, miji da mata, su sutur rufe al'aura ba wajibi bane tsakanin su. Ya halatta su ga al'aurar juna. Abinda ake ruwaitowa na hadisin Aisha, ma ra'aituha minhu wa ma ra'aha minni, ban taba ganin al'aurarsa ba, bai taba ganin tawa ba. Wannan hadisi ne wanda yake da'ifun jiddan, bai halatta ma a ruwaito shi ba, a bai inganta ba. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana wanka da matansa ba tare da wani sutura tsakanin su ba. Amma ga wani wanda yake ba matar aure ba, ba kuma mijin aure ba, bai halatta mutum ya bayyana al'aurarsa ba a cikin sallah, ko da a wajen sallah ne. In ku a cikin sallah ne, to sai mutum ya rufe al'aura. Rufe al'aura yana da cikin sharadin ingancin sallah. In mutum ya bayyana al'aurarsa, sallarsa ba ta yi ba. To sannan a cikin fadin Allah ta'ala, wa asa adamu rabbahu, annabi adam ya saba umarnin ubangijinsa, shine wannan alƙawarin da Allah ya yi masa. Wannan Allah yana da haƙƙinsa ne ya yi muhaɗaba ga annabawansa da abin da ya so, cewar sun saba. Allah maɗaukakin sarki ya bayyana wannan, kuma ya kira ta sako, kuma ya kirawo abin, ya kira, ya ce annabi adam ya tuba. To shi wannan matsalar abin da ya sa waɗansu suke tawili, ce a'a ba sako ba ne wannan, kore abin da yake alƙur'ani ya faɗa. Annabawa kamar kowa, ba a haramta musu falalar da ke cikin istighfari da tuba ba, domin tuba aiki ne wanda bawa yayin da ya tuba ya fi matsayinsa, ya fi kafin ya tuba. Da Allah ya sa ba sa tuba, da za su samu tawaya. Shi yasa hatta annabi sallallahu alaihi wasallam da aka gafarta masa abin da ya gabata da abin da ya jinkirta, yace kullun yana yin istighfari sau 100. Abdullahi ibn Umar yake cewa mukan kirga ma annabi sallallahu alaihi wasallam a majalisi guda, yana zaune yana cewa rabbi ighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim, bi kirga masa har sau 100. Kuma yana cewa innahu la yughanu ala qalbi, ina jin an yi min, an lulluɓe zuciyata, an yi min wani rufi a zuciyata har sai na yi istighfari ga Allah aƙalla a rana sau 70. Akwai tarku aula, abinda yake koyaushe muƙaminsu a wajen Allah ya kai yanda wani abin da za su yi bai cancanta, akwai abin da ya fi cancanta a ce su yi, to sai su nemi gafara Allah daga wannan. To a kan nan ne malamai sun yi ijma'i, annabawa ba sa kafirci, ba sa kaba'irin zuno, ba sa saga'ir waɗanda suke tozarta su, masu nuna tozarta. Sauran saga'ir wanda babu tozarta a kansu shi ne ake saɓani. Waɗansu su ma hatta saga'ir ɗin sun kore daga gare su. Waɗansu kuma sun tabbatar, wanda yake shi ne abinda mazhabar ahlul hadith suka tabbatar, da kuma da yawa ma daga cikin malaman ash'ariyya. kan cewa sada'ir waɗanda suke ƙanana ne kamar irin su tarku aula barin abin da yake shine yafi cancanta annabawa za su iya yin wannan kuma Allah madaukakin sai dai Allah madaukakin sarki baya tabbatar da su akan hatta abin da yake tarku aula ne domin inda Allah zai tabbatar da su akan kuskure da ba zai yiwu a ce mu bi su ba koda sun yi wani abu wanda yake abinda Allah ya hukunta sabanin wannan ne to Allah ba zai tabbatar da su a wannan ba sai ya dauke su daga wancan ya dawo da su abin da yake shine daidai wannan shine ma'anar isma shine ma'anar suma asumaini Allah ya tsare su daga dukkan abin da yake ba shine abin da Allah yake so ba kansu dawwama akan sa ba za su dawwama akan abin da yake sabani abin da Allah madaukakin sarki yake so ba ma'anar kuma fagawa ma'anarsa al-ghiwaya shine asalinsa a kishiyar wato ar-rushd shine wato kintsuwa da daidai wato ya kauce ya kuskure abin da yake shine tafarkin daidai shine wannan mantuwar da yayi da adawar iblis ya kuskure abin da Allah ya sanar da shi ya sa shi a cikin zuciyarsa kuma ya masa kasheji a kansa to dan haka akan wannan sai suka koma suka ce rabbana thumma jtabahu rabbuhu sai Allah ya zabi ubangijinsa ya zabe shi fataba alaihi ya karbi tubansa da ya karbi tubansa sai da ya kimsa masa kalmomi da zai fada fatalaqa adamu min rabbihi kalimati sai adamu ya shafi waɗansu kalmomi daga ubangijinsa shine rabbana zalamna anfusana ubangijinmu mun cuci kawukanmu shine mataki na farko bawa ya san cewa shi bawa ne ya ce ya zaki ya cuci kansa ba yayi kuskure ya ce shi daidai ne shi bai yi komai ba wannan girman kai kenan suka ce ya ubangijinmu mun cuci kawukanmu wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min al-khasirin to da suka faɗi wannan Allah yake fataba alaihi sai Allah ya shirye shi wahada sai Allah ya karbi tubansa wahada kuma ya shiryar ma'ana ya shiryar da shi da su da kuma zuriyarsa to shine bayanin shiryar shine zamu gani insha Allah a darasin mu na karshe wa sallallahu wa sallama wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in sai yan uwa da aka yi musu rasuwa akwai yan uwanmu wanda shi ma ya rasu Alhaji Jibrin an gubro dan uwansa kuma Allah ya masa rasuwa a shekaran jiya ne ko shekaran jiya shi ma muna roƙon Allah madaukakin sarki Allah ya gafarta masa ya sanya aljanna makomarsa kuma muna roƙon Allah madaukakin sarki a wannan sa'a mai albarka sa'ar da Allah yake karban addu'a cikin wannan majalisi kan Allah ya yafe mana Allah ya gafarta mana Allah ya kimsa mana shiriyar mu Allah ya haska zukatanmu da hasken alqur'ani Allah ya hada mu ya bar mu tare da alqur'ani ya sanya mu a cikin ahlul qur'an alladhina hum ahlullahi wa khassatuhu Allah ya azurta mu da cikin alqur'ani a cikin kabarin mu da lokacin da zamu tashi daga cikin kabarin mu da lokacin hisabi da lokacin wucewa sirati da lokacin shiga aljanna Allah ya sa alqur'ani ya cece mu Allah ya haska zukatanmu da hasken alqur'ani ya haska jinmu da ganinmu da harsunanmu da jikinmu baki daya da albarkar alqur'ani ya sanya shi ya zamanto haske a gabanmu da a bayanmu da damanmu da hagunmu da samanmu da kasanmu Allah kamar yanda ya azurta mu da karatunsa a wannan majalisi da kuma sauran majalisai Allah ya azurta mu da tsayar da iyakokinsa Allah ya bamu fahimtar ayoyinsa Allah ya sanya mu ya bamu ikon aiki da shi kuma Allah madaukakin sarki muke roƙonsa da ya azurta mu da yawan tilawarsa a cikin wannan wata na Ramadan Allah ya bamu dacewa da albarkar wannan wata Allah ya sa mu a cikin waɗanda yake yantawa addu'ar da Allah ya tanada ga masu azumi Allah ya sa a kullum muna da rabo a samun wannan addu'a Allah ya sa a kullum muna da rabo a cikin samun ijaba akan addu'o'in da muke ba mu san lokacin da Allah yake kake karɓar wannan addu'a ba muna yi muna masu roƙonka muna masu ƙauna Allah ka sa mu mun dace akan cewa koyaushe muka yi muna dacewa da sa'ar ijaba a kullum a cikin waɗannan kwanaki Allah ka jikan iyayenmu Allah ka sai mu Allah ka yi musu rahama mu kuma Allah idan mun zo mutuwa Allah ka sanya mu mutu da kalmar shahada Allah ka sanya kabarinmu ya zamanto rawdatun min riyadil janna Allah kar ka sanya kaburburanmu su zamanto rami daga cikin ramukan wutar jahannama Allah ka azurta mu da ceton manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ka yi mana muwafaqa da yawan salati gare shi sallallahu alaihi wasallam Allah ka bamu lafiya da zaman lafiya Allah ka bamu arziki ne albarka Allah ka inganta arzikin wannan kasa tamu Allah ka shirye shi wa gabanninmu akan tsayar da adalci Allah ka shirye su akan rike amana Allah ka shirye su akan abin da zai inganta rayuwar al'umma da abin da zai inganta rayuwar bayi ya rabbal alamin Allah ka bamu damuna mai albarka Allah ka bamu damuna mai albarka Allah ka bamu damuna mai albarka Allah ka bada aminci a hanyoyin mu da gonakin mu Allah wannan musifa da ta so take nema ta hana aikin noma a cikin kasar mu Allah kai mana maganin ta Allah ka ije mana sharrin waɗannan ashararai da suka dauki matamu suke hana mutane yawo suke hana mutane sana'arsu Allah kai mana maganin su Allah kai mana maganin sharrin su Allah ka taimaki jami'an tsaron mu akan kokarin da suke wajen kawo zaman lafiya Allah ka taimaki shugaban kasar mu a wajen tabbatar da adalci da ingancin mulki Allah ka taimaki dukkan shugabanninmu wajen kawo tabbatar wajen kawo gaskiya da rukun amana Allah ka tsare sarkin garin mu Allah ka kare shi Allah ka amintar da shi daga sharrin masharranta Allah ka tsare mutuncin sa Allah ka tsare wannan alfarman wannan gari namu Allah ka tsare alfarman wannan gari namu wanda suke so su keta alfarman wannan gari namu su raba kan al'umma a cikin wannan gari namu Allah kakka ba su nasara akan abin da zasu Allah kakka ba su nasara akan abin da suke yi Allah ka mayar da mugun nugun su akan su ya rabbal alamin Allah ka inganta wannan majlisi namu Allah ka sanya albarka a cikin sa Allah ka nufe mu da yin khatma alqur'ani a wannan majlisi namu Allah ka nuna mana yin khatma alqur'ani a cikin wannan majlisi namu Allah ka karba daga gare mu Allah ka yalwata mana arziki a cikin wannan al'umma Allah ƴan uwan mu marasa lafiya wanda suka yi mana wasiya da wanda ba su yi mana wasiya ba wanda muka sani da wanda ba mu sani ba Allah ka ba su lafiya Allah ƴan uwan mu musulmi da suke kasar Sudan da suke kasar Libya da kasar Yemen da kasar Syria da kuma a cikin gabas ta tsakiya wanda suke cikin tashin hankalin yaƙi da rashin kwanciyar hankali Allah ka yaye musu halin da suke ciki Allah ka ba su kwanciyar hankali da aminci da zaman lafiya wanda suke neman ta da zaune tsaye a cikin waɗannan ƙasashe Allah kai mana maganin su Allah ka mayar da mummunan shirin su akan su Allah ka taimaki addininka Allah ka taimaki sunnan manzonka sallallahu alaihi wasallam Allah muna roƙonka ka ɗaukar kalmar la ilaha illallah Allah ka sanya mu a cikin masu taimakon addininka Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين